بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم منا ثلاثة bakwai ga watan tara watan Ramadana hijira 1447, wadda ta yi daidai da 24 ga watan biyu miladiyya 2026. Muna cikin suratul Mujadala. A jiya yana kyautata zaton mun tsaya ƙarshen aya ta takwas, wadda Allah subhanahu wa ta'ala, innamal najwa min ash-shaytan, aya ta goma kai muka tsaya, innamal najwa min ash-shaytan liyahzuna alladhina amanu wa laysa bidharrihim shay'a illa bi'idhnillah wa 'ala allahi falyatawakkal al-mu'minun. Yau za mu tashi farkon aya ta 11 a fadin Allah ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu. Abaka mun ala rama karanta mana akwai tambayoyi na jiya kamar guda uku ko hudu, bari mu amsa su. Wannan ke assalamu alaikum, da fatan malam ya sha ruwa lafiya. Yace malam, tambaya ta ita ce, da wani irin lafazi mutum zai yi wa iyayensa addu'a? Na gode, Allah ya mai da malam gida lafiya. To, ni ban fahimci me yake nufi da wani irin lafazi ba. Yi musu addu'a kana iya yi da Hausa, kana iya yi da Larabci, nan kana da dama ka yi da dukkan yaren da kaga dama. Kuma babban abin da ya kamata ka kula da shi wurin yi musu addu'a shine nema musu rahmar Allah. Nema musu rahman Allah, domin yana cikin babban abin da Allah ta'ala ya umarci ɗaya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, waɗannan ayoyin Allah ta'ala ya ce, wa khudh lahu ma jana'a dhulli min ar-rahma wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira. Ma'ana ka dinga cewa, Allah ka ji ɗansu kamar yadda suka ji kaina lokacin da nake karami. Ina ana neman ka roƙa musu rahama ta Ubangiji. Wannan muhimmin abu ne daga cikin abin da ya kamata ka yawaita yi. Sa'annan kuma ka dinga roƙa musu shari'a ta Allah idan suna raye, da kuma rahama ta Ubangiji. Abu Hurairah, Allah ya ƙara masa yarda, yana da mahaifiya lokacin da ba ta kan addinin musulunci. Muslim ya rawaito da Bukhari cikin Adabul Mufrad, har ma wata rana da ya je gunta ta faɗi magana mummuna kan addinin, hankalinsa ya tashi, ya taho gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kuka, sai yake cewa, ya manzalla, ina roƙonka ka yi min addu'a Allah ya shirya mahaifiyata. Sai manzalla ya yi addu'a, yake, Allah ka shiryar da mahaifiyar Abu Huraira. Ya faɗa su Abu Huraira na dawowa gida, ya shigo gurin mahaifiyarsa, sai ta ce, kai ne ka dawo, ma'ana bayan sai mai sannu da zuwa, kuma sai ta furta kalmar shahada ta karɓi musulunci. Kaga wannan yana cikin abin da ya kamata ayi. Idan kuma bayan sallar sunni, to akwai haƙoƙi da ya kamata ya kula da su. Daga ciki akwai addu'o'i ta kusan salo biyu. Domin hadisi ya zo cikin sunan Abi Dawud, da wani yake tambayar manzala cewa, me haƙƙin iyayensa bayan mutuwarsu a kansa? Sai ce, na farko roƙa musu rahama wurin Allah, na biyu ya ce nema musu gafara. A nan kaga akwai bambanci tsakanin wato yi musu addu'a da nema musu gafara. Addu'a, neman Allah ya musu rahama ya ɗaga matsayinsu. Neman gafara kuma shine Allah ya yafe kura-kuransu. Wannan shine haƙƙi na biyu. Sai na uku ya ce, zartar da wasiyyarsu. mana idan ya taba jin ma'aifiya ko ma'aifi ya taba cewa zan yi abu kaza na kirki kuma Allah bai ba shi dama yayi ba, to shi in ya girma ko ya samu dama yayi masa, ko jiya ya tashi ni ko na samu dama zan gina makaranta, sai zan mata samu dama ba kai gina mata, ko zan gina masallaci gina mata, a'a zan dau nauyin biya wa marayu kaza kai dauki nauyin madadin ta, shine ma'ana zan tar da wasiyarsu. Sannan na kuɗi girmama aminansu, duk wanda ka san amini ne na uwa ko uba bayan mutuwar su ana so ka ci gaba da girmama su, ka ci gaba da mutunta su da kyautata musu kamar suna, domin ka sadar da wannan amintar ta ci gaba da ɗorewa kuma akwai albarka. Sannan sai na biyar ce sadar da zumuncin da baka da zumunci sai ta hanyar su. Waɗannan su ne abin da mutum zai iya yi, kuma za ka iya addu'a kenan da kowane irin yare ba sai lallai wato larabci ba, amma a sallah ne ta wannan in za ka yi addu'a gare su a sujjada ya kamata ka yi da larabci, ko da iya wannan rabbin amhuma kamar rabbayani jamila kake faɗa ya wadatar. Wannan ya ce assalamu alaikum, Allah ya ƙara mana lafiya da nisan kwana masu albarka amin. Ya ce malam mutum ne ya ce in kawo takarduna zai nema min aiki a federal government, sai na bayar ni na yi jarrabawa ni na yi interview har medical screening na yi, amma daga baya da offer ta fito sai ya ba wa abokinsa ya hau kan sunana yake yin aikin, don Allah malam menene hukuncinsu su biyun, shin ina da haƙƙi a kansu? Babban haƙƙi ma shi wannan duk albashin da ya ci ya ci haram, ba aikinsa ba ne, haramun ya ci in dai baka yafe masa ba. Sannan kaga ya je yana aiki da takardun da ba nasa ba, kaga shi da zai, domin zai tsaya ya ce shi yayi wannan karatun da aka kawo wannan takardun, kaga shi da zai ƙarya, ya yi gini akan ƙarya kuma shi yake rayuwa. Saboda haka dukkansu sun yaudare ka sun ci amana ka, kuma in baka yafe musu ba za su haɗu da matsala, za a tashi su cikin maciya amana ranar lahira. Allah kiyaye. Saboda haka sai ya sanya za a yi abin nan ka dawo aikinka, amma ba daidai ba ne kai ka sha wahala sannan abin da tun an zo sikirinin ba da original ake zuwa kuma sikirinin da original da ruwan ne. Document ba da original ina jin mai yawa documentation din ba shi ya yi, inda har sikirinin har medical check-up din shi ya yi, kaga kenan. Amma gaban an zo promotional exam da sauran waɗannan abubuwan da ake yi, ai dole ya zo da original abin nan ɗinsa, kai kuma an zo kakka baya, wannan ita ce ƙa'ida, kakka baya domin shaidar zarci. Allah kiyaye. Zai je hawa abin da ba nasa ba, kuma bai da wato masaniya akan abin da aka ce ya karanta, ƙarshe a je kuma ya ta lubganiya. Allah kiyaye. Ba abin da aka furena ba irin malam sai a nemi wani wanda bai iya komai ba, ya ce ku nema masa koma a makaranta ne, saboda a raina malam makaranta shi na sai a kai mutum ka je ka gan shi a aji, shi kansa yana bukata a koyar da shi, shi kansa shi ma yana bukata a koyar da shi, kuma shi ke koyar da Allah ya sauka. Dan Allah malam wani lokaci ne mutum ya kamata ya yi sallan nafilan nan ta shuru wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi idan ya zauna a masallaci bayan sallar asuba, za a iya yin raka'a biyu a daidai lokacin da kalandar musulunci ta saka, ko kuma idan mutum ya wayi ya wuce lokacin, idan lokacin ya wuce karfe 7:30 kenan zai iya yi. A'a kawai in rana ta fito, rana tana fitowa ta ɗan ɗaga kawai zai ke sallah. Wannan kuma ya danganta lokaci zai iya canjawa na agogo, in ka ce 7:30 wani lokacin 6:30 ma sai ga rana ta fito, saboda haka ya danganta. Wannan ta ƙarshe ya ce shi ma assalamu alaikum, bayan yin addu'a ya ce mutum ne ya rantse da Allah akan wani abu kamar ya ce wallahi na daina gaisar da wani kenan wannan sai mahaifiyarsa kenan ta ce in dai ta isa da shi ya ringa gaida ita ya ringa gaida waccan da ya ce ya daina gaidawa to malam yanzu dole ne sai ya yi azumi uku ko kuma ba zai yi ba dole ya yi uwa ce ta ba da umarni na ɗaya ma asali abin da ka yi ba daidai ba ne shi asalin abin ba daidai ba ne wala taj'alu llaha urdatan li'imanikum an tabarru wa tattaqu wa tuzlu minan nas kar ku mai da sunan Allah ya zama wata katanga ko wani makari da zai hana ku yi nagarta ko ku yi sulhu tsakanin mutane sadaka asali da kace karan tsaye da Allah ba za ka ƙara gaida wance ba to asalin wannan ma ba daidai kai ba domin ka mai da sunan Allah ka yi wani makari da shi don kakka yi abin kirki abin da ake so ka karya wannan rantsuwar da ba to kuma sai kuma ga wani umarnin da bi ma ita ta ce in ne ta isa da kai to ka karya wannan rantsuwar to dama asali abin da kai laifi ne ga kuma wani ƙarin umarni a kai wajibi ne ka karya sadaka sai kai ka fara rantsuwa shi kuma ka fara rantsuwa ko ƴanta baiwa ko ciyar da miskinai goma ko yi musu sutura sai in ba za ka iya yin ɗayan waɗannan ba sannan za ka tafi azumi uku amma in dai kana da kuɗin da za ka ciyar da mutum goma ko ka yi musu sutura wajibi ne ka yi ɗaya daga cikin waɗannan tuku na kamun a tsalla ko wato yin azumi Allah ya sa mu dace
amin
domin tsaya ne ƙarshen aya ta goma za mu tashi yau farkon aya ta 11 alaran masu yin
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا قُوَّةَ لِشُكْرِ الْإِيمَانِ bayan Allah ta'ala ya mana bayanin cewa duk gana wanda za a yi wanda ba ta tattare da nagarta da tsoron Allah ta kunshi saban Allah ta kunshi saba ma annabi ta kunshi ta'addanci to wannan gana wanda ga shedan take umarnin shedan aka sai Allah ta'ala ya yi ma masu imani bayanin yadda ya kamata majalisin zama nasu ya kamata ya kasance musamman kuma a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mana kada su zama irin yadda waɗancan yahudawa suke haɗuwa yayin ganawa akan waɗancan mugayen abubuwa a su masu imani ana so hatta gurin zaman ya zamo guri ne na musamman domin katada da mujahi suna cewa sun kasance ne kanu ya tanafasu na fi majalisin nabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna rige-rige wurin zama a majalisin manzon Allah sai Allah ya umarni to a dinga budawa in wani ya zo a buda masa ya samu ya zauna Allah ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani idza qila lakum tafassahu fil majalis idan aka ce da ku kudan buda ku yalwata kudan matsa fil majalis a gurin zama fafsahu Allah ya ce ku buda mana ka matsa ka buda ya samu ya zauna idan kai wannan yafsahu Allahu lakum Allah madaukakin sarki kuma zai yalwata muku mana zai buda muku wa idza qila shuzu hakanan idan aka ce da ku ku taso aje ai wani abu na alkhairi ku tashi ajeje aji wurin daga addinin Allah fan shuzu ku tashi maza maza akama anya ajai wannan aiki na alkhairi yarfa'il lahu alladhina amanu min Allah madaukakin sarki zai daukaka darajar wadanda suka yi imani cikin ku walladhina utul ilma da kuma wadanda Allah ya ba mu ilimi sai Allah ya ba su darajatin darajoji madaukaka akan wadanda Allah ta'ala bai musu wannan wallahu bima ta'maluna khabir Allah madaukakin sarki mai sani ne kan abin da kuke aikatawa zai sanar da kowa abin da ya ranar la'ira kuma ya masa sakayya na abin da ya aikata wannan aya tana da wasu muhimman gaɓoɓi kamar guda uku gaɓa ta farko idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu akwai qira'a idza qila lakum tafassahu fil majlis in aka ce ku buɗa a wurin zama wata qira'a kuma al majalis da jam'i qira'a da tazo da al majalis da jam'i wannan ba bakala qira'a da tazo da kuma al majlis sai zama alif wal lam din na jinsi ya zama alif wal lam na jinsi ne kenan duk wani majlis ya shi anan malaman tafsiri sun ƙari juna sai dangane da me ake nufi da majlisi anan wasu suka ce majlisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana majalisar da ake zama gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin darasi da karantarwa da bada tarbiyya to idan aka ce ku dan buɗa ku buɗa ma'ana idan aka nemi ka dan matsa ka dan buɗa ma wasu to ana son kai ma ka dan matsa din ka dan buɗa musu sai su samu gurin da su ma za su buɗa bai kamata a ce a ni ba zan buɗa ba ni ba zan matsa ba ni kaza 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 da sauransu a ana so ka yi mai ka buɗa ina fata an gane har ma wasu daga cikin malaman tafsiri kamar Qurtubi da Ibn Ashir da wasu daga ciki sun akaito wata kissa wadda Muqatil ya rawaito wadda take cewa wasu daga cikin muhajiruna cikin ƴan Badar cikin sahabbai da al-ansar waɗanda suka je Badar wata rana sun zo majalisin sai zama majalisin manzo Allah kuma a ciki kuma kowa ya zauna ya ke buɗa musu suka ɗan tsaya to sai manzo Allah ya dinga ya tashi wannan wanda bai kai matsayin waɗancan bai ci kaiwa da zo ka zauna a ƙarshe munafukai shi kuma suka samu dama suka dinga maganganu duk da ita wannan kissar sanadinta bai inganta ba sau da haka ba za mu dogara da ita wurin cewa shi ne sababin saukar aya ina fata an gane sai ya zama kawai dai aya tana nuna idan an zo majalisa ana zaune wasu suka zo ce wasu ungurin ya cika dan buɗa musu su samu guri su zauna wannan shi ne abin da ake cewa wasu suka ce a'a ba majalisi na manzon Allah kaɗai ake nufi ba suka ce ya kunshi har majalisin yaƙi wurin da za a haɗu ko majalisin da za a tattauna akan wani abu na al'umma da ya shi kuma wannan magana ita ce mafi inganci ma'ana duk wani majalisa da za a zauna a tattauna wani abu wannan aya ta ƙunshi shi idan kuna zaune wasu suka zo aka ce ku dan buɗa musu to ana so ku buɗa saboda idan kun buɗa kuma yafsa'il la'u lakum sai Allah madaukakin sarki kuma ya yalwata muku sai ya buɗa muku ya yalwata muku sai ku samu mai arziki lafazin yafsa'il la'u lakum wasu malamai suka ce abin da ake nufi Allah zai yalwata muku a duniya da lafiya tunda ka dan buɗa masa guri ya zauna sai kuma sai Allah ya yalwata wa duniyarka ya yalwata wa lahirarka ya buɗa maki wasu suka ce yafsa'il la'u lakum Allah zai buɗa muku kaburburan mana yayin da aka sanya ku a kaburbura to sai Allah ya yalwata muku ba za ku haɗu da kunci ba za ku haɗu da kunci na me na wato kabari ba wasu suka ce yafsa'il la'u lakum Allah zai yalwata zukatan sai Allah ya sa muku wato yalwatacciyar zuciya dalilin haka sai ku zama masu haƙuri masu juriya duk abin da aka yi muku za ku iya kawo ci ku kau da kai inda wannan kuma ɗabi'a ce mai kyau ko gagarumar ɗabi'a. To shi ma nan idan ka kalli duka waɗannan maganganun na malamin tafsiri duk aya za ta shi. Domin Allah ce kawai yafsa'illahu lakum, Allah zai yalwata muku, zai buɗa muku. Ya ƙunshi buɗa maka a duniya da lahira, ya ƙunshi buɗa ma a cikin kabari din, ya ƙunshi buɗawa Allah ya yalwata zuciyarka, ya ma ƙunshi duk wani abu da za a kira shi a matsayin mai wato yalwatawa ko buɗawa, sai Allah maɗaukakin sarki ya yi muku wannan dalilin mai kun yalwatawa wasu daga cikin bayan Allah da suka zo guri neman wannan guri ɗin. Malamai suka ce aya ta nuna kenan a yalwata wannan gaba, amma ta nuna kada ka tashi wani ka zauna a gurin. Dan Allah ya ce mai a yalwata. Shi yasa malamai suke cewa idan ka zo guri ka tadda wasu suna zaune a gurin, to baya halatta ka tashi wani sai kuma ka zauna a gurin. Hadisin Ibn Umar yana cikin sahihaini, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada ɗayanku ya kuskura ya tashi wani a guri sa'annan shi kuma ya tafi gurin ya ce zai zauna. Sai manzo Allah ya ce walakin tafassahu, sai dai kawai a ɗan buɗa a zauna. Kaga shi kenan bai kamata ka zo ka zazzaro idanunka cewa na ya tashi ba, kai tashi kai kuma ka koma ka zauna. Sa'annan idan ana wurin zaman sai wani ya tashi ya tafi, in ya ɗan tashi ya ɗan fita ya dawo, to shi ya fi cancanta da gurinsa, amma ka zauna kai ka tashi. Shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a hadisinsa, ya nake idan ɗayanku ya tashi daga guri ya dawo guri shi ya fi cancanta da gurinsa. Ma'ana shi ya fi cancanta da gurin, tunda dama shi ya riga zama a gurin. In dai guri ne na zaman mutane gaba ɗaya, kamar masallaci, kamar wani guri da za a zauna a tattauna, ko dai wani abu makamancin wannan, ba a ce wannan kowanne da gurin zamansa ba dama, to in ya tashi ya dawo shi ya fi cancanta da wannan gurin nasa. Saboda haka in ma ka zauna a ciki ko dai ka matsa masa ko ka tashi ka ba shi gurinsa ya zauna a wannan gurin, domin shi ya fi cancanta da gurin. Saboda mai guri ne na kowa da kowa. To sai malamai suke cewa guri na kowa da kowa, mutum yana iya kama guri kenan ko bai da dama ya kama guri don ya zama nasa. Kamar misali ranar Juma'a a masallaci, shin ya halatta ka zo da guri ko ka sa a kama ma guri? Imamul Qurtubi yana cewa ba matsala, domin me ya ɗauko ya rawaito wani asar wanda wato Ibn Sirin yana da bawa ranar Juma'a sai ya aiki bawa ya je masallaci ya yi shimfiɗa a inda zai zauna ya zauna shi bawa. Idan Ibn Sirin ya gama shirya ya taho masallaci, sai bawa ya tashi ya ba shi guri. To da kaga an jan kama masa guri ke, to sai ya ce to mutum ya je da duba. Imamul Qurtubi yana ganin ka je da duba ba matsala, ya yi domin za ta ɗauki hukuncin irin wannan da aka tura aka kama masa guri. Sai dai kuma kada ya zama duk kun kama gurin kun ƙi zuwa da guri kuma, duk kuma ku ta ƙetare kafaɗin jama'a, ka ga na akwai matsala. Ina fata an gane. A zai fi kyau kenan idan ka ɗan kama gurin in ka dawo ka zo da wuri domin ka samu wato wannan guri ɗin. Wannan kaga yana nuna mana ashe kenan wato idan ana zaune a guri to ana so a yalwata yadda kowa zai samu gurin ya zauna ba tare da an samu wato matsala. Gaba ta bi ta wannan aya wa idza qila shuzu fan shizu, akwai fan shu zu, akwai fan shi zu, yana nau'i ne guda biyu. Wa idza qila shuzu fan shizu, idan aka ce ku tashi to ku tashi, anan ku tashi nan ma malaman tafsiri sun kawo maganganu wanda in ka tattara su kusan za su iya baka abu guda. Wani suka ce idan aka ce ku tashi zuwa ga wani aiki na alheri, kowane iri ne ke ku tashi. Wani suka ce ana nufin idan aka ce ku tashi daga majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to ku tashi. Domin an ce ku tashi wani abu ake so a je a nada ku ko a sa ku tafi mutum wasu ka ce idan aka ce ku tashi ku tafi zuwa ga wato wani abu ku tashi ko jihadi ku tashi ku tafi zuwa ga jihadi ku tashi kai akwai cikin malaman tafsiri da yake abinda ake nufi ma in aka ce ku tashi daga gidan annabi in kun shigo ku tashi ku fita domin da ba kuna takurawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana jin nauyin bazai ga mu saboda in aka ce ku tashi ku fita wani ya magana ku tashi to kaga wannan fassarar tata ita ba za ta shiga cikin aya musamman ma akwai aya da ta goyi bayan wannan Allah da cewa wa ladina amanu la tadkhulu buyutan nabi kawai ku kuskura ku shiga gidan annabi illa an yi udana lakum ila ta'amin sai fa an ba ku izini ku shigo ku ci abinci gaira nazirina ina ku kan ku je ku zauna kuna jiran abinci mai nuna ku je kuna jiran sai ya dahu a ku jira sai ya dahu walakin idza du'itu fadkhulu idan abinci ya dahu aka ce ku shigo ku shigo wa idza ta'amtum fantashiru in kun ci kuma kowa ya tashi wala musta'nifina li hadith kar ku zauna kuna mai daidira inna zalikum kana yu'zi an-nabiyya yan haka yana cutar da annabi bai sa'ayi minkum yana jin kunyar ku ya tashi ku fitar da amma sai Allah ya ce wallahu la yastahi min al-haq Allah shi ba ya jin kunyar ya gaya muku gaskiya ba ya jin nauyi saboda haka wannan kaga ya daidai da karin magana malam Bahaushe bayan ci zama ebu yau kana gama cin abinci kawai to Allah ya kasa muku da alheri akala ta'amukum al-abrar wa sallat alaikum al-mala'ika to shi kenan to sai an ji ba sai an yi maka tsuran wa ake so ka ci abinci ba ka ci me ne zama kuma ka ce yayi fenti ya sake fi ofi yayi ka wai saka ina fata an gani to kaga kenan an ce ku tashi ku tafi wani aiki na alheri ko ku tashi ku tafi wannan aiki na alkhairi domin umarni ne kenan da yake nuna abinda ake so ku je ku aiwatar da shi abu ne mai kyau sai Allah ya ce yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja anan yana nuna matsayin ilimi domin alladhina amanu waɗanda suka yi imani ai masu ilimi suna ciki amma kuma can kuma sai Allah ya ƙara ware shi shine abin da malaman tafsiri ke ce masa at-taqsisu ba'd al-umur ko ba'd at-ta'min abu zai zo gaba ɗaya sana ƙara ware shi yarfa illahu alladhina amanu Allah zai daga matsayin masu imani sai kuma yace walladhina utul ilma da kuma waɗanda suke mamuta ilimi kenan a cikin masu imani Allah zai daga darajar su ta zama mafificiya maɗaukakiya fiye da darajar waɗanda ba su da wannan ƙarfin imani to su kuma a cikin masu imanin masu ilimi sun ƙaramba sauran masu imani domin su san haɗa imani da mai da ilimi wannan aya tana nuna matsayin ilimi kuma a nan idan ƙur'ani ya yi maganar ilimi ilimi na farko da zai fara shiga shi ne ilimi na sanin Allah subhanahu wa ta'ala ilimin shari'a mana Allah zai ɗaga matsayinsu fiye da na kowa shi ta mazala ke ta man yuridu llahu bihi khairan yufaqqihu fi ddin to wanda Allah ya nufi shi da alkhairi to zai fahimtar da shi addini ya fahimtar da shi addini alama ce ta cewa Allah yana ƙaunarka alama ce ta cewa Allah maɗaukakin sarki ya nufi ka da alkhairi to su waye waɗannan ma'abuta ilimi ɗin ko menene ilimi da yawa wasu daga cikin malamai suka ce ilimi baya buƙatar kai masa tarihi za ka ce meye ilimi sai ka ce kawai shi ne ilimi malam Usaimin a cikin littafinsa da ya rubuta mai suna al-ilmi ilimi sai ce ilimi baya da tarihi ma'ana baya da definition kawai haka ce menene ma'anar ilimi sai ka ce ma'anar ilimi shi ne ilimi ya ce saboda duk bayanin da za ka ƙara daga da shi dubu za ka saboda bai buƙatar sai ka yi bayaninsa saboda shi a fili yake kuma babban abin da ke nuna darajar ilimi idan ka kalli abubuwan da Allah ya gina ɗan adam da su abu biyu gangan jiki ruhi rai kenan gangar jiki an fi kula da ita, ana gina ta ta hanyar a bata abinci, a bata magani, a nemi abin da za a kare ɗari ko sanyi, ko a nemi abin da za a ne sarara idan ana zaki, dole an fi kula da shi. Amma abin da yake gina ruhi ba cika damuwa da shi ba. Me yake gina ruhi shi ne ingantaccen imani, kuma ingantaccen imani ba zai samu ba sai da shi. To kaga kenan wanda yake bautar Allah bisa ilimi, kaga ba za su taɓa zama ɗaya da wanda yake bautar Allah bisa jahilci. Domin mai jahilci sai zai je ka ko ƙara bi masa. Sannan in shari'a za ta bambance malamin kare da ja'ili, ba yadda za a kuma ɗan adam mai ilimi da ja'ili su zama ɗaya. Tunda a dabba an ce malamin kare ya fi ja'ilin kare, to ya za a kuma malamin mutum ya zama daidai da ja'ilin mutum, ba za su zama ɗaya ba. Aliyu ɗan Hatim zai zo wurin manzo Allah yake yana da karnuka biyu, yana sakin su farauta, ya ce ɗaya karen mai sani ne. Ana ya san yadda ake farauta ba zai tabbata sai an ce bismillah, sai an nuna masa, sannan ya bi ya kamo, sannan ya kamo ya kashe ba zai ci ba zai kawo dabba. Ya ce ɗayan ko ja'ili ne ci da ƙarfi ne kawai bi yake yi. Sai shi ya mazala karnukan nan na guda biyu ga ya mun mai halatta dangane da farauta. Sai annabi ce idan ka saki karanka mai ilimi al-mu'allam wanda aka koyar da shi, ka ambaci sunan Allah in ya zai kama dabbar ka ci. Sai ce ya mazala ko ya kashe ya ce ko ya kashe. Ya ce amma an kasa ki wannan karen shi da karfin nan ya ilim. Ya ce in ya zai kama abin farauta sai in ka zo ka tadda abin da rai kai masa yankan musulunci sannan za ka ci. In ka zo ka tadda ya mutu to mushi ne ba za ka ci. Me da aka bambanta wannan malami ne karen wannan kuma mene ne? Ya ce. To kaga ashe idan da ja'ilin kare da malamin kare ba ɗaya ba ne, da ja'ilin ɗan adam da malamin ɗan adam ba za su taɓa zama ɗaya. Ina fata an gane. Kuma ilimi shi ne ka yi ƙoƙari ka san wajibinka kawai, ba sai ka tara wani ɗimbin ilimi ba. Domin ɗimbin ilimi fardu kifaya, amma ka san wajibinka wannan shi ne fardu ayyuka. To in ka san wajibinka ka tare daga jahili, ba jahili ba ne. Domin me duk abin da za ka yi kayi bisa ilimi, sau za ka malami ne. Domin annabi ce ya balli ko an liwa lau, ko a ka iya, ka isar, ka zama malami. Sau za ka iya abu, bai kamata ka ja baki ka shiru su ta ɓarna ba, ka ce ai ni ba malami ba ne. To kai mene ne? Ya aka ka gano waɗannan ba daidai suke yi ba. To tunda ka gano ba daidai suke za ka mata ku gyara ba. Amma ba daidai ne ka ja baki ka shiru ba, sai dai idan magana ka za ta jawo ɓarna sai ka duba waye kuma za ka iya wa magana shi ya musu magana su gyara. To haka wannan shi kenan ka gyara. Domin me za ka samu wannan matsayi? Allah ya ce yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah masani ne kan abin da kuke aikata. Na'am.
يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون.
wannan aya Abdullahi dan Abbas yake ta sauka ne saboda sababin musulmai a wannan lokaci wasu daga ciki suka matsa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawan tambayoyi, da yawan zuwa su gana da shi suna da tambayoyi har suka matsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai Allah ya yi nufin ya sama wa manzon Allah sauki, sai Allah ta'ala ya hana mutane ganawa da annabi haka kullu ya kashe duk wanda yanzu zai gana da manzon Allah shi ya gabatar da wani abu shi ya ajiye sadaka ya aje wani abu na sadaka sannan ya gana da annabi idan aka tattara wannan sadaka kuma sai a ba wa mabukata wannan sai ba mu miskinai da fakirai da sauran wato mabukata sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani idan najaitumur rasula idan kun zo ganawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana idan za ku gana da annabi sallallahu alaihi wasallama faqaddimu bayna yadayn duwaqul sadaqa ku gabatar da sadaka gaba ga wannan ganawa ta ma'ana kamun ganawa ta ku gabatar da wani abu na sadaka dalika khairu yin haka shine mafi alkhairi lakum gare ku wa aqharu kuma mafi sarki gare ku in lam tajidu idan ba ku samu ba fa inna allaha ghafurur rahim lallai Allah madaukakin sarki mai gafara ne mai jin to da wannan abu ya barma wasu ba za su iya ba wasu miskinai ne sai Allah ta'ala aya ta gaba sai ya shafe wannan hukunci Allah ta'ala ya ce a ashfaqtu an tuqaddimu bayna yadayna jawaqu sadaqa shin yanzu kuna jin tsoron ku gabatar da wata sadaka kamun ganawa ku da manzon Allah fa idan lam taf'alu Allah ya ce to idan ba za ku iya yi ba saboda ba ku da wannan damar wa taballahu alaikum to Allah ya yafe ku amma ga sharuɗan da ake so ku kiyaye fa aqimus salata na ɗaya ku tsaida sallah akan lokacinta wa atuz zakata ku ba da zakka wa ati'u llaha wa rasulahu ku yi biyayya ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi yake so ku yi sannan sai ku gana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wallahu khabirun bima ta'malun Allah masani ne kan abinda wato kuke aikatawa ma'ana Allah ya san duk abin da kuke aikatawa to wannan aya zahirin wannan aya ta biyu suka ce ta shafe waccan ta farko sai ya zama wannan a ashfaqtum an tuqaddimu bayna yadayna juwakum sadaqa ita ce nasikha ga idza najaitumur rasula faqaddimu bayna yadayna juwakum sadaqa wasu daga cikin malaman tafsiri suke cewa bayan an shar'anta ayar kamun azartar da ko sahabbai su aiwatar da abin da waccan aya ta umarni kuma aka shafe ta kenan wasu cikin malamai na ganin ba a samu wani wanda ya aiwatar da wannan ba da sadakar ba kamun a shafe aya ma'ana saboda duk suna jin nauyi ko ba su da abin hannu sai Allah kuma ya shafe ba tare da wani ya aiwatar da aiki da aya haka wasu daga cikin malaman tafsiri ke faɗa wasu kuma suka ce a'a ai zahirin magana ya nuna wasu sun fara aiki da ayar amma aka ga mafi yawanci kuma za su shiga cikin damuwa kuma suna da buƙatuwa zuwa ga tambayoyi shine sai aka shafe hukunci da ya dalili hadisin da ake ne fitar cikin musnadarat ya ce kuma sahihun ala shartin shekhaini walam yukrijahu imamu zahabi kuma ya masa muwafaqa daga sayyidina ali dan abi talib ruwaya tana cewa anna awwala man tasaddaqa fi dalika ruwaya ce mujahid ce farkon wanda ya fara tsada sadaka bayan sauka wannan aya shine ali ibn abi talib radiyallahu anhu wa nadan nabi sallallahu alaihi wasallam ya gana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har wata ruwaya tace ya canja wato wasu dirhamansa azurfa kenan ya ɗauka ya ba da zinari aka ba shi mai azurfa duk sanda zai zo gurin annabi sai ya miƙa ya ba da guda ɗaya har wannan azurfar tasa ta ƙare kaga kenan wannan ruwayar ta nuna waccan aya da aka ce idan za a gana da manzon Allah a gabatar da wani abu na sadaka wasu daga cikin sahabbai sun fara aiki da aya sannan daga baya Allah ta'ala ya tausaya ma su masu imani duba da irin wahalar da za su shiga. Domin lokacin ba kowa ne yake da abin da zai bayar ba. Shi yasa sai Allah ya ce shin abu ne wato mai wahalarwa gare ku ku ba da wannan sadaka ɗin? To in ya zama hakan ne saboda babu, to an ya fi duk kaga kinan soke hukunci. Amma ku tsaye da sallah, ku ba da zakka, ku yi da'a ga Allah da manzansa, saboda Allah ta'ala masani ne kan abin da kuke aikata. Na
alam tara ila alladheena على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون
وأن الآية تاسو كني أكام منافقي وأن نسيكي بيّن مسلنشي أباكي أما كابرشي ألوشي da kuma Yahudawa waɗanda suke Madina. Su munafukan suna nuna soyayya zuwa ga waɗannan Yahudawa ɗin. Allah ta'ala ya ce alamta shin baka yi duba ba ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam? Amma wannan duba na zuci ba duba na idanu ba. Ilal ladina tawallaw, zuwa ga waɗanda suka ji kunci lamarin kauman jibintar lamarin wasu mutane, ma'ana suka nuna soyayya da wato ƙauna da goyon baya da taimakekeniya ga wasu mutane waɗanda mutane ne wanda ghadiballahu alaihim, Allah ya yi fushi da su. Suwaye Allah ya fi yin su Yahudawa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. A hadisin Tirmidhi cikin sunan manzala ya ce al-maghdubu alaihim al-yahud ad-dallin an-nasara. Yahudawa su ne Allah ya fushi da su don me sun yi imani da wani bangare na littafi da su imani da wani bangare na littafi? Shi yasa Allah ya ce afa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd wa ma jaza'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya. Kaskanci a rayuwar duniya. Ka gami Allah ya tsine musu albarka. Saboda haka Allah ya ce a nan shin baka duba zuwa ga waɗanda suke nuna ƙauna da taimakekeniya da goyon baya ga wasu mutane waɗanda Allah ya fushi da su ba? Ma'ana suke nuna ƙauna zuwa ga Yahudawa ke. Allah ta'ala ya ce ma hum minkum, su waɗancan ba sa cikinku, su Yahudawa, wala minkum, kuma su ma ba sa cikinsu. Kenan su waɗannan munafukan ba 'yan cikinku ba ne, sannan kuma ba 'yan cikin Yahudawa ba ne. Tunda ba Yahudi ba zai yarda da shi ba. Shi kuma ba musulmi ba ne, an san zama jemagu ce, ko ba haka ba ne? Shi ba tsuntsu ba, shi ba dabba. Na fata an gane. To su ma jemagu ne. Su ba sa cikin musulmi ko ba sa cikin me? Yahudawa. Ma hum minkum, su ba 'yan cikinku ba ne. Wala minhum, kuma su ma ba 'yan cikinsu ba ne. Ma'ana kenan laysal munafiquna min al-yahud wala min al-muslimin. Su waɗannan munafukan ba sa cikin Yahudawa ko ba sa cikin musulmi? Kaga sun zama jemagu kenan. Wa yahlifuna, Allah yake kuma suna rantsuwa da Allah alal kadhibi, akan ƙarya, cewa su sun yi imani da Allah. Wa hum ya'lamuna, kuma sun san ƙarya su. Ana kamar da Allah ya ce wa zalikul ladina amanu, in suka haɗu da mummunan zai ce ne qalu abadna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum. Sun je wurin Yahudawa su ne shaidanansu, sun ce ai muna tare da ku, muna haɗe inna ma nahnu musta'zuna ai ilimi ki wadannan bilbak mana kawai muna dan bin su ne maraka amma muna hade kaza sun zama mai munafiki su ba nan ba su ba nan shi da Allah ya kira su a wani wuri cikin mazambi da bai da zalika la ilaha illa wa la ilaha su ba yan nan ba su ba yan nan kamar yadda anan Allah ya faɗa suna nan uwa da Allah akan ƙarya kuma sun san ƙarya suke Allah ya ce a'adda Allahu lahum azaban shadida Allah madaukakin sarki ya tana da musu azaba mai tsananin gaske saboda irin wannan yaudarar da suke innahu lallai su waɗannan wato munafikai sa'a ma kanu ya'maluna abinda suka kasance suna aiwatarwa ya munana domin Allah subhanahu wa ta'ala suke so su yaudara kawo kuwa wanda yake son ya yaudara Allah munin wannan aikin da ya aikata ya munana matuƙar da shi Allah ke ya shi
لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
الله تعالى يتي اتخذوا أيمانكم waɗannan munafukan sun riƙi wannan rantsuwar da suke yi wa masu imani wanda Allah ya ce wa ya'lifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun wato sun riƙi wannan rantsuwar ne ta zame musu jannat ta zame musu wata garkuwa wanda a tunaninsu za ta kare jininsu da dukiyarsu a ci gaba da kallon cewa su masu imani wasaddu sai suka yi ƙoƙarin kautar da bayan Allah an sabilillahi gabarin tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce falahum azabun muhin azaba wulaƙantacciya ta tabbata wato a kansu kenan sun yi ƙoƙarin su yi amfani da wannan rantsuwar tasu domin su kautar da mutane gabarin wannan rantsuwar tasu gabarin tafarkin Allah dan me su ga su kafare kaga da ta tabbata kafare ne su kaga ya kasu na to amma sun yi rantsuwa sun ce suna tare da masu imani kuma suna faɗin la ilaha illallah ana jiga sallah da su sai dai kawai malalata ne su duka komai za a yi da su sai dai inda ba a ganin su idan sun san abin ba za a gani ba kamar abu a duhu shi yasa ba sa zuwa sallah asuba da sallar isha suna ya kwai duhun dare kuma lokacin ba wutar lantarki yake da ita ba saboda ka ga ba za su zo ba sun fi san abin da za su zo a gan su sai a ce sun yi saboda ka sun yi haka ne don su kare masu imani dabarin tafarkin Allah kan azantar da hukuncin Allah a kansu kuma ta nan suna iya rutsar wasu kuma su kautar da su gabarin hanyar Allah shi yasa Allah ta'ala ya ce lan tughni anhum amwaluhum dukiyoyin da suka tara ma'ana ba za su yi musu amfanin komai ba wala auladuhum haka nan ƴaƴayensu su ma ba za su amfanin da su komai ba minallahi shay'a ba za su amfanin da su komai daga azabar Allah yawan tarin ƴaƴa da yawan dukiya ba zai yi mutum amfani a gaban Allah ulaika ashabun nar Allah ya ce waɗannan su ne ƴan wuta hum fiha khalidun yace su kuma madawwama ne a cikin wannan wuta Allah ke shi
yawma yab'athuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yasabuna annahum ala shay'in ala innahum humul kadhibun استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون
يوم يبعثهم الله جميعا ranar da Allah madaukakin sarki zai tattara su gaba daya su waɗannan munafikai wai a ranar ma fa ya'lifuna lakum sisi wa Allah ranzuwa kama ya'lifuna lakum kamar da suke muku a duniya to wallahi Allah mu ba fa ma tare da su muna da imanin mu kaza wai Allah za su yi ranzuwa kaga wannan yana nuna su yaudara ta su kuma sai ta koma shashin shi fa ya'lifuna lahu kama ya'lifuna lakum sai su rantse ma Allah kan cewa su fa ba munafikai bane suna kauna Allah da annabi kamar yadda suke muku wa yahsabuna annahum ala shay kuma in sun yi rantsuwa wai suna tsammanin suna kan wani babban hujja ko wani babban gadabi wanda zai kare su Allah ya ce ala saura innahum lallai su waɗannan munafikan humul kadibuna babu makaryata sama da su su ne tantagaryar makaryata wanda a gaban Allah kuma wai zai wa Allah kariya istahwaza alaihim ash-shaytan Allah ce shaytan ne ya galaba a kansu ya gama rinjaye su ya gama dilmi ya su cikin bala'i ya yi galaba a kansu fa ansahum bi kiramma sai ya mantar da su tuna Allah gaba daya sai suka manta da cewa ma Allah yana muraƙabar da abin da suke sai suka dawo wai kuma Allah shi ma za su yi wadara sai shaitan ya mantar da su ne ambatan Allah kuma daga sanda mutum ya manta da ambatan Allah to ba zai iya muraƙabar ubangiji ambatan Allah nan ba wai lalle ambato ne harshe hararo ganin girman Allah hararo umarninsa da halinsa da shi kansa ambatan Allah ɗin kan harshe duk wanda yake hararo waye ubangiji meye matsayin ubangiji Allah na ganinsa yana jinsa daga kota ɓarga zayoyi zai rage in ma bai batta gaba ɗaya ba zai bar wani abu wani ma daga yakina zai bari gaba ɗaya saboda yana muraƙabar ubangiji kaga akwai imani tare da shi to amma su gaba ɗaya shaitan ya gama rinjaye a kansu ba su hararo ganin girman Allah ba su tuna Allah yana ganin abin da suke yi kawai ɗauka suke yi yadda suke wa mummunannan yaudara shi ma Allah in an masa shi kenan wanda komin mantar da suke ba a yi wasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya san munafikan ne me ya ana ya yaƙe su a kashe su abu ɗaya ne yake kada a ce annabi muhammadu yana kashe sahabbansa inda su waɗanda ke nesa ai ba za su iya gane ga dalilin da ya sa aka kashe su ba sai su ce kawai yana kashe ma mutanensa aminansa ko sahabbansa wani dalilin ne ya sa aka kashe su shi za aka kyale dan ubai dan salo aka kyale shi saboda gudun wannan amma an san munafiki ne to kaga kenan hatta masu imani wasu sun san waɗannan munafikan in sun yi rantsuwa ma ƙarya suke to kuma ya ga Allah shi yasa Allah ya ce shaitan ya yi galaba a kansu sai mantar da su ambatan Allah gaba ɗaya ba sa tuna Allah sai suke ta wannan ƙarerai Allah kiyaye
amin
Allah ta'ala ya ce ala ya ce ula'ika su waɗannan su ne hizbu shaifa su ne rundunonin shaiɗan su ne jama'ar shaiɗan su za su tattaru a ƙarƙashin tutar tsaranin lahira ala Allah ya ce ku saurara inna hizba shaitani humul khasirin lallai wannan tawaga ko wannan rinduna ta shaiɗan su ne masu asara ba a tsarar rusa ba da su daga duka waɗannan guraren guda biyu ƙarshen ayoyin Allah ya amfani da zamirin fasu ayat da ta gabata ya ce ala innahum humul kadibuna wannan kuma ya ce ala inna hizba shaitan humul khasiruna an kawo zamirin fasli wannan hum din domin asalin jimlar ala da baya innahum alkadibuna ai su ɗin nan maƙaryata ne konan ala inna hizb ash-shaytan al-khasiruna lallai rindana shaytan su ne ta uku to amma wannan hub ana zuwa da ita ne domin ta fa'idantar da hal abinda ake ce mahasab ta taita yana nuna mubalaga daga ce su ne makaryata daga ce su dinnan su kadai ne makaryata babu makaryata musu ba kaga wannan ta fahimta mubalaga waɗannan su ne kadai rundunonin shaitan ba sama da su a cikin rundunar shaitan kaga ya fi wato takaita abin nan din ma'ana Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu daga me wannan ɗabi'a ta mutum ya zamo yana da ɗabi'a ta wato ƙarya ko munafurci Allah ya tsare mu wallahu a'lam a jiya litinin 6 ga wata kenan an samu taimakon marayu a gurin yan uwa an naira 25,450 Allah ya saka na lere sa amina su Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya kaskanta da kafirci da kafirai akwai ɗan uwa ɗaya daga cikin ƴan wannan majalisi ko in ce da tawon majalisi Alhaji Garba Kostom da muka faɗi cewa bai da lafiya an kwantar da shi asibiti a Zaria to an sallame shi asibiti gobe ake sa ran zai dawo saboda haka dai a ci gaba da sa shi da cikin addu'a Allah ya ba shi lafiya ya sa ya zame masa kafara da sauran dukkanin marasa lafiyar mu baki daya Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi ya kaskantar da kafirci da kafirai marasa lafiyar mu na gida da asibiti Allah ka ba su lafiya magabatan mu Allah ka jikar su da rahama Allah ya sa mu yi kiyawo da shi Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله